Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyohausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a kuma Singana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da Nisali Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman za a ji cewa mai mahaya da waki ke cewa a Kano biyo bayan dakatar da hawan sallah shugabannin Fulani a Kebbi na neman bakin zaren shawo ta barbarewar tsaro. Ita kuma wata kungiya a jamhuriyar Niger ta mai da himma ga karfafa ilimin mata. Wani mai sharhi ya ba da shawarar ayi amfani da kudaden da aka karbi na almundahana wajen kafa kamfanoni a karkara. A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana tuhumar wasu mutane tara da laifin gudanar da wasu harkoki a cikin Amurka a madadin kasar China ba bisa ka'ida ba. Gungun mutanen ya gudanar da abinda ma'aikatar shari'ar Amurka ta kira aikin sa ido, takura da kuma tilastawa ga wasu mazauna Amurka da nufin su koma China a matsayin wani bangare na wani shiri na China na kudirin amfani da hanyar da ta saba doka wajen mayar da wasu mutanen China gida daga ko ina a duniya, wanda ake wa lakabi da farautar dabbar fox. Yan barandan wasu manyan kasashen waje da ke kare kaina a Amurka ba tare da yin rajista a matsayin masu kare muradun wasu kasashen waje ba, ba su da hurumin sa ido a asirce kan kai koman mazauna Amurka a cikin Amurkar, kuma za a dau cikakken matakin doka kan haramtacciyar aika-aikar su, a cewar Jacqueline Casulis, mukaddashiyar alkali a kotun gundumar Amurka ta gabashi da ke birnin New York a wata takardar bayani. Wata gamayyar kafafen yada labaran Amurka da kungiyoyin fafutukar yancin yan jarida sama da 24 na kira ga gwamnatin Amurka da ta taimaka ta kare yan kasar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran kasashen waje waɗanda ka iya fuskantar barazana daga Taliban saboda wannan dalilin. Wasiƙun da aka tura ma shugaba Joe Biden da wasu jigajigan yan majalisun wakilai da dattawa sun yi kira ga Amurka da ta bullo da wani tsari na bayar da visa ma yan jaridar Afghanistan da suka yi aiki ma kafafen yada labaran Amurka. Da dama daga cikin waɗanda suka yi aiki ma kafafen yada labaran na tsoron fuskantar ramuwar gayya daga Taliban saboda alakar su da kafafen yada labaran Amurka, a cewar wasiƙar. Tunda dadewa kasar ta Afghanistan ta kasance ɗaya daga cikin kasashe mafiya hadari ga kafafen yada labarai, to amma barazana da kuma kasada sun karu tun bayan da aka fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da Taliban a watan Satumba na shekara ta 2020 da kuma bayan da sojojin Amurka suka fara janyewa. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da hare-haren jiragen sama wajen so shida a fadin kasar ta Afghanistan cikin kwanaki 30 da suka gabata a matsayin wata hobbasa ta goyon bayan jami'an tsaron Afghanistan da ke kokarin tsaida dannawar da Taliban ke yi. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya muryar Amurka jiya Alhamis cewa hare-haren waɗanda akasari jiragen Amurka marasa mutuka ne suka kai an auna ne kan na'urorin soji da Taliban suka kwace daga sojojin Afghanistan. Shugabar Jamus Angela Merkel jiya Alhamis ta kare yarjejeniyar da ta cimma da Amurka don ta bari a kammala babban aikin nan na Nord Stream na shimfiɗa manyan bututun iskar gas don tura makamashi daga Rasha zuwa Jamus ba tare da fuskantar ƙarin takunkumi daga Amurka ba. Ta kira yarjejeniyar wadda aka yi sanarwar cimmawa shekaran jiya Laraba tsakanin Jamus da Amurka mai fa'ida ga ƙasar Ukraine, duk da yake aikin layin bututun na Nord Stream wanda ya ci dala biliyan 11, wanda kuma aka kammala kashi 98 cikin 100 na shi, zai janyo tsallake ƙasashen Ukraine da Poland. Jamus da Amurka sun ce sun himmantu ga dakile duk wani yunkurin Rasha na amfani da sabon layan bututun a matsayin wani makamin siyasa don samun damar yin babakere kan batun samar da makamashi a Turai. Jamus da Amurka sun amince su dau nauyin ayyukan samar da makamashin da ba na mai ba a Ukraine da Poland, duk da yake duka kasashen biyu sun bayyana rashin gamsuwarsu da yarjejeniyar suna masu cewa wannan aikin ba zai iya rage barazanar Baba Kerry kan damar samar da mai da Rasha ke sanyi ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki gwamnatin Cuba jiya Alhamis saboda fatattakar masu zanga-zangar neman yanci a wannan ƙasa ta tsibiri, tare da kakaba takunkumi ma shugabannin sojin Cuba da na ɓangaren tsaron cikin gida waɗanda suka jagoranci kai hare-hare kan masu zanga-zangar. Ina mai yin Allah wade da kaman da aka yi da kuma shari'ar shirme da aka yi da ke kaiwa ga jefa waɗanda suka yi ƙarfin hali suka bayyana ra'ayoyinsu zuwa kurkuku a wani yunkuri na tsoratarwa da kuma yin barazana ga mutanen Cuba don su yi gum, abinda Biden ya faɗa kenan yayin da yake shelar kakaba takunkuman. Mutanen ƙasar Cuba na da ƴancin faɗin albarkacin bakinsu da kuma gudanar da taro cikin lumana kamar duk sauran mutane, a cewar Biden. Ya ƙara da cewa Amurka na tare da mutanen Cuba masu ƙarfin hali waɗanda suka bazu kan tituna don su nuna rashin amincewarsu da shafe shekaru 62 da suka yi ƙarƙashin danniyar gwamnatin kwaminisanci. A ƙarshe, bayan da suka kuhula da yadda likitoci ke goyon bayan zanga-zangar da ake yi ta nuna rashin yadda da sojojin da suka ƙwace mulki, rundunar sojin ƙasar Myanmar ta kama da dama daga cikin likitocin da ke jinyar masu fama da cutar COVID-19 ba da hannun gwamnati ba, a cewar ƴan uwansu da kuma kafafen yaɗa labarai, yayin da ɓangaren lafiyar ƙasar ke faɗi tashin jinyar masu kamuwa da cutar, masu yawan da ƙasar ba ta taɓa gani ba. Tun bayan da sojoji suka hambare zaɓaɓɓiyar gwamnati ƙarƙashin an sa su ci a watan Fabrairu, tashin hankali da zanga-zangar da suka biyo baya suka jefa aikin daƙile yaduwar COVID-19 na Myanmar cikin ruɗu, saboda ƴan raji sun ce an kama likitoci da dama saboda muhimmiyar rawar da suke takawa a ci gaba da bujerewar da ake ma gwamnati a cikin ƙasar.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Mahaya dawaki a Kano na juyayin yadda kalubalen annobar corona ya sa aka dakatar da hawan sallah a bana. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Bisa al'ada a duk shekara a sallah karama ko babba akan yi hawan sallah, inda mai martaba kan zaga wasu wuraren wanda ta hanyar hawa ne yake gaisawa da 'yan gari. A wannan sallah na bana, kwamitin da ke kula da cutar ta corona ta baiwa masarautun arewacin Najeriya shawarar dakatar da wannan hawa. A mafi yawan lokuta mahaya wannan dawakai na karɓan hayar dawakan ne. Ko yaya mahayan dawakai suka ji da soke wannan hawa a bana?
Gabaɗi sallan nan mutane lami suke zanta kwata-kwata, ba su jin daɗinta. Mutane da yawa hakan ya jawo musu asara, especially masu hawa doki. Kaga wasu sun ka karɓi kuɗin mutane za su ba da dawaki, kuma ƙarshe yanzu an da an ce ba za a yi hawa ba.
Dan na biya zan hau doki, amma kuma dai ƙarshe sai dan da wani abun aka yi ƙarshe wa dai ba a samu kuɗin gaba ɗaya ba.
Matsalar mu ta fi shafa saboda da akwai wanda suka ba da kuɗi a yi musu kaya, kaga ba a yi hawan ba. Wai sai kuɗaɗen suka karɓa.
Mu kuma zan taya da al'ummar gari dangane da yadda suka ji na soke hawan.
Ba mu ji wani abu ba, saboda sama da shekara uku zuwa shekara huɗu da ya wuce wannan hawan sallan da ake yi ana yin shi ne babu siyasa a ciki. Tun zamar da shi kamar mafaka na siyasa.
Gaskiya mun bamu ji daɗi ba wallahi, mun saba mu ji hawan sarki mallan kaga da wakai sare-sare meye da meye komai a albarkace, amma ba a yi baballe mu je mu ɗiba albarka. Ai ba wani gurgurbi wanda zan cike wannan rashin hawan, saboda kilisar da ake da tsallan da dawakai.
Ga hawan nan tafiya, hawan nan yara an tafi, wasu ba ma hawa za su tafi ba, yawo za su tafi. Hawan yanzu gashi sace-sacen nan da ake ga warce-warcen waya, yaro bai ba da waya ba su farɗe shi a banza a wuta.
Saboda na so in ji an ga mutumi na sarki Habibi.
Mun garzaya majalisar sarkin Kano, inda muka zanta da ƴar ɗakan Kano Hakimi na Karaga a gaban sarkin Kano Alhaji Abbas Muhammad Alhatu dangane da soke wannan hawa.
Annoba ta corona a wasu ƙasashen ta rikide ta daɗa zama mai saurin yaduwa, saboda haka suna kira ga gwamnatoci a daɗa kula a mai da hankali ga hanyoyi da za su rage kafofin yaduwar shi wannan cuta. Ɗaya daga cikin hanyoyin kuma shine rage cakudin jama'a. To kukin gadi inda aka yi al'amarin hawan sallah, hawan doki, za a samu irin wannan cakuduwar.
Abbas Alhatu ya ce wajibi ne bin shawarar masana gudun barkewa tare da yaɗa cutar ga dubban al'umma. Hakan ce ta sa suka karɓi shawarar kwamitin lura da cutar ta corona. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
sai kuma shugabannin Fulani a jihar Kebbi na duba hanyoyin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da kan taso daga wasu makiyaya a dazuka. Wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoto.
Wannan na nuna cewa akwai buƙatar Fulani waɗanda an mutanen kirki su shiga gaba wajen lalabo hanyoyin magancewa ko kuma takaita matsalolin da Fulanin da ke da hannu ga munana ayyukan suka jawo, kuma akan hakan ne suke ta bayar da shawarwari na neman mafita. Farfesa Tukur Muhammad Baba masani ne a fannin nazarin halayyar dan Adam kuma Fulani ne kuma yanzu malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi, ya ce akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta kula da makiyaya tamkar da take kula da manoma.
Abubuwa biyu ne ke sa ba Fulani ya yi ba wai a tsada ba ne ko yana so. Abubuwa uku yake nema: zaman lafiya, abincin dabbobi da ruwan sha. Na yi wani bincike shekara ɗaya da ya wuce, duk yamma a nan garin birnin Kebbi daga ƙarfe 5:30 har sallar magariba za ka ga matan Fulani na ta yawo da madara da nono da man shanu, ba inda za su yi da shi sai su rasa. Kusan suna roƙon mutane Allah annabi ya tsaya.
Shi kuwa wani masanin tarihi Farfesa Muktar Umar Banza ya ce matsalolin da Fulani suka fuskata a Najeriya iri ɗaya ne da na Fulanin Mali, Senegal da kuma Nijar da wasu ƙasashe na Afirka, kuma bisa ga binciken da suka gudanar ya bayar da shawarwari da za a shawo kan matsalar. Daga ciki kuwa akwai batun cewa
da yawa daga cikin jagororinmu ba su identify da Fulani. Shi yasa idan an ambaci Fulani herdsmen abin da zai kawo ga typical wanda ba dan arewa ba shi ne waɗanda da yake gani suna moving da tumaki ko da dabbobi banda sun fa musu, to dole sai mun gwada musu cewa ba haka bane. Yadda suke da su industrialists, yadda suke da su professors da gwamnoni da emirs, ko ba emirs din da gwamnoni mu ko da yito ya identify kansa ba, a'a kai shi ne Fulani herdsmen din.
Wani ba Fulani kuma tsohon gwamnan jihar Kebbi Sa'idu Ɗakin Gari wanda kuma ke jagorantar kwamitin Fulani ƴan boko a jihar Kebbi ya ce Fulani fa sun fuskanci matsaloli da dama har waɗanda suka kai su makura.
Fulani sun yi kowa yawa a West Africa gaba ɗaya. Nan in ba mu kama wannan abin ba yana ci mu har ya ci kudu. Ba su tsoron kowa, ba san komai ba banda daji. Wanda kai ni bai ci ba, me ya dame shi? Bai da abin da zai rasa. Kai ne ke tsoron mutuwa, kai ne ke tsoron wahala. Su cikin ta suke.
So da yawa aka bayar da shawarwari akan abin da za a samu mafita ga matsalar rashin tsaro, amma wasu lokuta sai a yi watsi da shawarwarin. Yanzu kan gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya ce wannan matsalar ta kawo.
Gaban ƙasa ya umurce mu wasu gwamnoni guda 7 wannan tahiya ta hanya bi iznillahi ta'ala cikin wata uku ko wata huɗu sai mun kashe wannan lantarki.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai matsala ce wadda jama'a suka kosa da ita tare da buƙatar ganin ƙarshenta domin samar da walwala da kuma ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Kara a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A wani mataki na gani da ido irin ayyukan da Project Flex take gudanarwa a yankin Kance na jihar da Magaram, wakiliyar Bankin Duniya a Niger Joel ta gamsu da yadda iyaye suka fara fahimtar muhimmancin ilimin mata da kula da lafiyarsu. Tamar Abari ta aiko mana da rahoton.
Ayyukan da Projet na Filet Socio ya jagoranta ya mai da hankali ne kan inganta ilimin iya mata. Gwamnan jihar da Magaran da ya jagoranci bikin ya yi bayani kan muhimmancin ilimin iya mace.
Saboda ba mu sa ɗiyarmu sun kai lakwat sun ka fito likita, shi ya sa mata mu in sun ka zo likita wancan lokacin in ma haihuwa ce za su yi maza ne ki karɓa haihuwa, kuma muhimmancin musulmi ne mu. Ya kawo haka don saboda mu sa ɗiyarmu sun ka zo iya mata sun kai lakwat sun ka fito likitoci ba don su kula da wannan aiki. To duka waɗannan abubuwa su ne shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya alfahari da su, shi ya sa ya ce ilimi kuma ilimi. A cikin wannan aiki gwamnati ya yako abokan arziki waɗanda ke zuwa suna kama mun bisa kan wannan fannin. Bankin Duniya tana cikinsu, sun aiko kuɗi nan ana ta aiki da yawa.
A nata waje wakiliyar ta Bankin Duniya a nan Niger Joel Duhas ta yi nata bayani kan dalilinsu.
Bon, nous savons que c'est très important pour tous nos enfants, les filles et les garçons, de pouvoir s'épanouir, d'avoir accès aux services de base, une bonne éducation, une bonne santé.
Sanin kowa ne muhimmin abu shi ne yara su kasance cikin walwala su samu kulawa a fannin ilimi da kiwon lafiya.
Mais nous savons aussi que c'est beaucoup plus difficile pour les filles de rester à l'école et de réussir. C'est pour cela que nous avons consenti avec le gouvernement à leur demande d'appuyer cet objectif.
Sai dai mawuyacin abu ne ƴan mata su yi ilimi mai zurfi. Hakan ne ta samu hada karfi da gwamnatin Jamhuriyar Niger mu taimaka ma ƴan mata su samu ilimi da zai taimaka musu a rayuwarsu da mata iyayensu. Wannan proje ya mika kyaututtuka ga dalibai na primary da secondary don karfafa musu gwiwa a fannin ilimi. Wasu iyayen yara irin su Maryama sun bayyana irin tallafin da projen ya basu.
Da kudi aka taimaka mata da shika, muna wa Allah godiya, muna wa wannan mutane da suka zo suka ba mu abin alheri. Mun gode musu, mun gode musu, Allah saka musu da alheri. Allah ƙara taimaka mu gaba daya. Ko ne in ka zo he mu ji daɗi, in an zo ana samu wa, ai shine jin daɗin mu ko? To mun dace kenan. Wallahi ya ƙara muku zali, na ji daɗi.
Baya ga tallafin ilimi, proje file socio tana taimakawa ne a fannoni daban-daban irin su food for work, waye kan mata kan sa sarari tsakanin haihuwa, lafiyar uwa da ɗanta. Bagirbi Isa shine jagoran na proje file socio a yankin na Kanti.
Akwai raban burus kamar kuɗi ne ake ba yara da mata waɗanda sun kai to gidajen gashiyi zanciya da bakin aji na biyar kamar sai har tuwazim sai aji tana samun taimako inda tana zuwa lakwal. Kuma matan gidajen da ke wani da wannan tallafi muna shirya da su ne gungu-gungu a samu a yi dubarun tattalin arzikin da za a ci gaba da umarni da shi ta hanyar waɗannan 'yan kuɗin da aka samu. Muna horon mata bisa ga kiwon lafiyar yara da mata da kuma sayin horo gaba ɗaya ta fannin malakwal.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Wani ma'aboci kafafen labaru Alhaji Uba Fanshin ya ce za a samu riba mai yawa in aka yi amfani da kudaden da ake karbowa daga barayin biro wajen kafa kamfanoni a karkara.
Kamar yadda ake cewa yara ba aiki din nan, to ni ina ganin ana dan kashe musu zuciya ne, saboda su duk wani gwamna da ka sani ko dan majalisa zai iya zuwa local government ɗinsa ya buɗe ma'aikata wanda za a ɗebi yara sama da mutum 300,000, to amma ba wannan kuɗin. Albashi kuma yana gagara a biya mutane ma. Ni a matsayina ma na fanshoniya, sai an shiga wani sabon wata wajen 5 ga wata tukun a biya ne. Arias ma an gagara biya. To saboda Allah ya za a ta ruɗin yara a ce wai ba aiki ba menene ka tato ina kuɗin. Wanda suka diba suka tara nan duk an kai su kotu. Sun dawo da shi ne, sai a za a ɗebi ma'aikata. Ana kashe yara zuciya kuma gashi a halin an kwashe kuɗin. A kaga ana daɗa sa su a jeji ne saboda Allah. Manyanmu ya kamata su yi lura da wannan ababuwa, kowa ya ji tsoron Allah ya je local government din shi ya buɗe ma'aikata, tunda kuɗi alkalai ba za su iya karɓa ba, sai su taimaka wa ƙasa a ji daɗi. Ni shawarin da zan ba gwamnati da manyan ƙasa kenan, amma ba a koma inuwa ana zagin su ana abin nan ba, a'a. Wannan ababuwan da suka tara ya kamata su yi wa kansu adalci, su yi wa ƙasa adalci, kowa ya je local government din shi ya buɗe ma'aikata, sai a samu aiki jama'a. Ni ne naku Uba Fanshin, direban trailer. Huta lafiya.
Aji Uba, kana nufin waɗannan kuɗi da ake zargin na almundana ne a yi amfani da su wajen kafa masana'antu?
Uwa, masana'antu. To tunda kowane gwamna an kai shi, alkali ya kasa bayanin yadda zai yi karɓi wannan kuɗi. To, ka gani, tunda dokarmu ta Najeriya ta ba su dama su yi abin da suka ga dama, to kar su dinga kashewa yara zuciya. Kowa ya je local government ɗin shi. Da mazaɓarsa ya buɗe ma'aikata, gidan kujeru ne, gona ne, kiwo ne, to jama'a sai su samu aiki. Amma yaranmu su yanzu gaba ɗaya za ka gansu a bakin titi, ba wanda zai je taya ubansa noma, ba wanda zai samu 10,000 yau ya ba ubansa ya saya masa masara ko ya saya uwatar. Suna ta daɗa kashe musu zuciya kawai. Kaga wannan bai kyau ba ai. Wannan kuɗi ba zargi ba ne, tunda EFCC ta kamuwa ne, to wannan tunda kuɗin ba a dawo da shi ba. Su masu cewa an bar ma yara ba aiki, to ya kamata su kari su je kowane local government ɗin su buɗe ma'aikata. Ai ka ga mazaɓin nan, wani in kaje mazaɓansa ka san ya yi wa mutanensa aiki, wani in kaje bai ba, to ka ga ya kamata a daure a yi amfani da wannan kuɗin.
Wato Azubu, ba ina ganin kaga kamar kotuna ai ba za a ce sun kasa karɓar kuɗin ba, wani lokacin ana ci gaba da shari'a ne ai.
Aba ma Nasiru, sai a je a yi wa ɓarawan akuya shari'a nan take, ɓarawan kaza nan take, ɓarawan koyi nan take. A nan Abuja, ai kai ka san akwai wanda aka ɗaure shi ma kan koyi wasu shekaru can lokacin ma ni ina kalba. To, amma ɓarawan akuya shi hukunci yana kansa, ɓarawan kaza hukunci yana kansa, sai mai kashe ƙasa ne shi hukunci ba ya kansa. Ai kai aba, a ji tsoron Allah ka ji, sai a ji tsoron Allah ai aiki yadda ya kamata.
Alhaji Uba, akwai abin da ka faɗa shi. su waɗannan mutane da ake zargi sun yi satan ne suke korafin cewa matasa ba su da aikin yi?
Ah, to su wane ne? Su waye manya? Za ka ji an ce gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗebi mutane, ta ɗebi matasa ba aiki. To wane babba ne? To ni na isa in ce a ɗebi talakawa aiki ne? Ai babban ne zai ce gashi nan yara sun gama makaranta ba aiki. To sun gama makaranta ba aiki. Wallahi da wayona man Nasiru a bancin gurin da ake zubar da abinci, wallahi sai ka shiga ba a ganka ba. A yanzu wannan abincin da za a zubar na 'yan makaranta, wallahi sai mu ce wanke ci, ni kaina zan wanke in ci. Su kansu da suke kokarin kakkara kuɗin makaranta kar 'ya'yanmu su yi karatu, kyauta suka yi. Kuma da abinci kyauta, gashi nan mun gani ba wai ana ba mu labari ba ne, mu da wayonmu a kai wannan abu. Amma kamata su ji tsoron Allah kawai su taimaka. Ai wannan kuɗi ba zargi ba ne, ina kuɗin yake? Amma a dinga ce ba kuɗi, ai ba zai yi ba.
Alhaji Uba, kana so dai ka nuna gwamnati ba za ta iya samar da ayyukan yi ba sai an koma an kafa masana'antu ne su ne za su iya taimakawa wajen samar da ayyukan yi?
Ita gwamnatin nan ba ta ba da kuɗi, yanzu bari ba ka gajeren takadiri. Hanyoyin ƙasar nan yanzu ka duba daga nan Abuja zuwa Ahuci tun Obasanjo har ƴar Adiwa, ina ga a yanzu haka ba a kilomita 300 mai kyau ba. Gara ma zuwa wannan shugaban an dan masa, ka je daga Makuwa ka tashi ka ce kana san Lagos, to a kotun sabon parking da aka yi akwai yamma da gurin, wallahi tun Obasanjo aka share jeji, an share an yi kwalbati, amma yanzu ba kowa san maka da wannan lungun ba, an cinye kuɗin. Ina kuɗin yake? Yanzu ka tashi daga nan Gwalan ka bi hanyar biyu ka ce za ka bulla Dambuwa, ina hanya zuwa Filatawiwi zuwa Buwa zuwa Dambuwa? Babu hanya. Duk ba kuɗin ne? Daga nan ai a tashi a ce ana son Jalingo daga Gwalan, ina hanya take? Ba kuɗin ne? Ai mu ji tsoron Allah kai ma Nasiru, kashe ƙasa ake yi. Mu shugabanninmu kuma mu talaka mu muke da wauta. Mu shugabanninmu mutum yana gwamna bai muku aiki ba, zai sauka ku ce wai sai ya muku ɗan majalisa. To a gwamnan ma da yake tare da ku bai muku balle ya tafi Abuja. Ai mu ne ma muke da hauka da kuma waɗansu manyanmu wanda su ajihunsu suke so ba ƙasar ba. Mutumin da bai muku aiki ba ku tsaya ku ce sai an zaɓe shi, kuma ba zaɓe shi ba can ku guje sama ko za ku ba shi. To ai kaga wannan ba adalci a ciki, ba a tunda cewa za a mutu. Kaga kuma tunda za a mutu ai alhamdulillahi duk kuɗin da ka tara gara ma kai abin da za a yabe ka ka samu sauki a lahira.
Kuma aboki kafafan labaru Alhaji Uba Fanshin a zantawarsu da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin Yanayi da Muhalli a makon jiya, mun zanta da jagoran shirin Hypers Farfesa Philip Shekulu a game da yunkurin gwamnatin Najeriya na kaddamar da shirin fara tsabtace kasar Ogoni a makon jiya sama da shekaru 20 bayan da al'ummar yankin suka koka da matsalar gurɓacewar muhallansu sakamakon ayyukan haƙar man fetur. To daga nan za mu ɗora a yau. Ai sauraro lafiya.
Wannan babban al'amari ne, kasancewar aikin masu sa'atar mai yana daga cikin abin da yake gurɓata ruwa da kuma ƙasar noma can ƙasashen da ake hako.
Gaskiya ne haka.
To wani mataki misali tunda Hypers za ta ɗauki wannan mataki na yin wannan, idan a ce yau za a yi gobe kuma wani ya je ya ɓata, ake ƙoƙarin wayar da kan mutane?
Muna nan ne muna wayar da kansu kuma muna shirya alternative livelihood, wato in sun samu aikin da za su yi kuma su abinci mai yiwuwa su zan cewa abin da suke yin nan yana lalace masu rayukansu ne, kuma zai sa su samu wani iri cuta da bai kamata ba. Muna son mu nuna musu cewa sai su bari wannan abun da suke yi su samu aikin da za a yi masu train a kai don wannan aikin zai fi musu.
To akwai kamar cututtuka kamar da kai bayani, akwai waɗanda aka sani da suke iya?
Muna dubawa.
A wata tattaunawar da na yi da injiniya Yahaya ya Bagisani a game da man fetur a Najeriya, kuma injiniyan ya yi tsokaci a game da batun man fetur a yankin arewacin Najeriya.
Kafin ma a samu wannan magajinta da ake magana, lokaci daya ne aka gano cewa tabki wato wuraren da ake da mai a wannan kasar abin da yake da petroleum business a Nigeria guda takwas ne. An yi bincike, an kawo data, an kawo maps da everything wanda nuna cewa lalle a Nigeria kamar da Niger Delta yake da shi haka akwai wurare guda takwas wanda ake da wurare kuma gas. Kin san akwai Anambra Basin, akwai da Delta da ke magana, akwai kuma Dahome Basin. Dahome shine wuraren Lagos din. Anambra Basin shine wanda yake daga Anambra har zuwa Kogi. Waɗannan basins guda uku din da Niger Delta wanda suke can kudu kenan. Duka yanzu an fara fitar da mai don ka san akwai abin da ake ba wuraren da aka samu mai da rashin da ake 30% da ake ba su. Ana ba waɗannan state shine yasa ka ga state da suke da kudi irin fiye da mu state namu na Arewa. To mu a Arewa muna da irin su guda biyar. Su zuwa da uku duka uku din nan ba daya da bai ba kullum da shi. Niger Delta kasance gaba daya aka hadu aka ce a je a aka tore mai din daga Oloibiri na farkon da aka samu 1957 lokacin muna first republic kenan da kudin kasance aka amma na Anambra mutane Anambra da suka hada kai da su Alex Ekweme Marigayi da su Secretary General na Commonwealth Emeka Oyoku su uku ne na san don na je lokacin da za a je abin nan eh an gaice ni naji kana da hobe Lagos su Folawoyo su suka yi to namu Arewa guda biyar oda yanzu haka ba za a ce maka daya ya fara aiki jama'a na wurin suna more arzikin nan ni din da ke magana ni na shugabanci gida Basin akasa biyar nan akwai Sokoto Basin akwai kuma Lake Chad akwai Benue Trough akwai na Bauchi wanda yake hana eh ana dai ce aje abinci ga aimin banji ana dai cewa an gano an samu aimin to amma wannan har refinery ma sun gina na tuna lokacin Muhaz Babangida ita gwamnatin Niger je wurin shi nace mashi gwamnati ce a tsaka ba abu da yake gare idan muka yi amma ka bar wannan kujera mutanen Niger ba za su manta da kai ba Niger ba gaba da su manta da kai ba to ita tali duk yanda za a yi jawo hankalin gwamnatin tarayya su zo su bincika a san da za a yi man da muke da shi a fitar da su fara amfani shi
sannan shi kuma shugaban hukumar Nazriya Farfesa Aliyu Joro bayani yayi a game da tsare-tsaren da hukumar ta yi domin tabbatar da cewa duk wani mai sarrafa kayan masarufi mai amfani da mazubi ya dauki alhakin tsaftace muhalli domin kaucewa gurbacewar yanayi musamman yayin da damuna yakan kama a Najeriya
a yanzu lokacin damina kowa ya san irin barnan da ruwa yake to wannan barnan yana da dangantaka da canjin yanayi to canjin yanayin nan kuma masu bincike na kimiyya sun nuna cewa mu ƴan adam muna ɗaya daga cikin wanda suka jawo saboda yadda muke gurɓata muhalli shi ya jawo dumaman yanayi canjin yanayi ruwan saman yayi yawa to cikin ɗaya daga cikin bayan ruwan yayi saman yayi yawa shine yadda muke zub da shara yadda muke so in ka zub da shara zai toshe muranan ruwa kuma ruwa in ya zo su ya samar da hanya inda zai shige wannan abin shi yake jawowa ruwa ya zo ya rusa gidaje wajen masana'antu bayan an rasa dukiya da rayukan mutane da na dabbobi ya share amfanin gona duk kin ga wannan ya hadu zai jawo yunwa da wadansu bala'i so akwai dokoki da aka shirya musamman saboda a tabbatar an lura da muhalli ɗaya daga ciki akwai doka wanda ake kira National Environmental Sanitation and Waste Control an ce sanitation ana nufin tsafta kenan da kuma kare muhalli waste control kuma ana nufin yadda za a yi da shara yadda za a tabbatar sharan an sarrafa shi ba a zub da shi ba in mutum yana da shara a gidansa ya kamata in ya tara shi ya ajiye shi a wani wuri da yawanci garuruwa akwai motocin ɗaukar shara da za su bi su zo su ɗauki sharan nan su tafi da shi zamanin yanzu zamani ne wanda sharan nan ana amfani da shi ya zama wani abu da za a sarrafa shi a fitar abubuwa masu amfani ba kaman da ba yadda shara ya zama na kaman wani abu da kawai mutum ya nemi ya zai da shi to yanzu komai ana tattara shi a je a sarrafa shi wani a yi taki in shara ne da ya shafi kaman abubuwan abinci da su ganye sai ya zama taki wanda za a kai gona wani kuma abun da ya shafi su ledodi su kwalabe na roba da shi ma na glass duka ana zuwa a sarrafa shi a sake mai da shi ya zama mai amfani.
To mai sauraro ya abinda shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Philip Shikunu injiniya Yahaya Yabagisani da Farfesa Aliyu Joro sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka, ne Sale Shehu Ashaka da na gabatar da wannan shiri. Nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.